بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bayan haka, ‘yan uwa musulmi waɗanda suke sauraronmu a kusa ko a nesa, gaisuwa ta addinin musulunci gare mu baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya haɗa mu da ku a wannan yammaci na wato 13 ga watan Ramadan shekara 441 bayan hijiran ma’aikin Allah annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 6 ga watan Mayu shekara ta 2020 miladiya. Domin ci gaba da karatun Alkur'ani da tafsirinsa na masallacin Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa a nan Bauchi, kuma wanda muke karatu a cikin suratu Yunusa alaihi salam. Yau za mu yi karatu a cikin wannan sura tun daga aya ta 83 zuwa wato abin da ya sawwaka in Allah ya so. A cikin wannan karatu na yau, wato za mu mai da hankali bayan abin da surar ta karantar da mu na bayani akan Alkur'ani a wurare da dama, da kuma abin da ke nuna gaskiyar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma abin da ke nuna gagara koyo na ilimin Alkur'ani na mu'ujizanci wanda ya gagari da kuma ya gagari yanzu. Wannan sura yana daga cikin abin da za ta taba shine bayani na wani bangare na tarihi, musamman kuma tarihin wanda aka rada wa wannan sura sunansa shine Annabi Yunus alaihi salam. A cikin wannan karatu na yau za mu ji bayani dangane da wannan annabin Allah Yunus alaihi salam. Idan ba ku manta ba, da yawa daga cikin tarihi na annabawa duka mun karkare shi a cikin suratul A'raf, inda Allah ya faɗi annabawa da yawa da kuma tarihinsu, wanda muka ɗauko tun daga badul khalq, wato tun daga farkon halitta, da kuma tarihin annabi Adamu alaihi salam, da kuma annabawa daki-daki waɗanda aka ambata a cikin suratul A'raf. Amma akwai sauran annabawa da muka bar su gwargwadon yadda aka keɓe waɗansu surori aka yi bayani a kansu, sai muka bar su sai mun je surorin kafin mu yi bayani a kansu dalla-dalla. Ɗaya daga cikinsu shi ne wannan annabin Allah, annabi Yunus alaihi salam, wanda a cikin wannan sura ne za mu yi bayani dangane da shi. Ɗaya daga cikinsu shi ne annabi Yusuf alaihi salam, wanda zai zo a karatun baɗi in Allah ya yarda cikin suratu Yusuf, wanda za mu haɗa shi da tarihin mahaifansa da kakanninsa annabi Ibrahimu alaihi salam, da sauran waɗanda suke cikin zuriyar annabi Ibrahim, sannan da kuma annabi Isa alaihi salam, wanda shi kuma za mu bar shi sai in Allah ya tsawaita rayuwarmu mun je a cikin suratu Maryam alaihi salam. To wannan dai karatu na yau in Allah ya yarda zai fara ne daga kan wannan aya da take magana dangane da ƙarshen bayani akan banu Isra'il, wanda Allah ya cika bayaninsa bayan abin da muka karanta jiya na ƙarshen halaka Fir'auna, da kuma yadda banu Isra'ila suka kasance daga bayansa. Mai Allah ya ce,
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
نعم.
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبنجيجي ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. Allah ya ce lalle hakika mun zaunar da banu Isra'ila a kyakkyawan matsuguni a kyakkyawan mazauni kuma muka ba su babban matsayi wa razaqnahum min at-tayyibat kuma muka azanta su daga dada dan abubuwa sai dai fa makhtalafu hatta ja'ahumul ilm basu saba ba sun bar hanya ta addini suka koma wata hanyar suka bar tafarkin gaskiya sai bayan da ilimi ya riga ya zo musu. Allah madaukakin sarki yace inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah lalle ubangijinka shi zai hukunci a tsakanin su ranar kiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suka kasance suna sabawa a cikin sa fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaik. Allah yace idan ka kasance cikin shakka ko kokonto ko tababa akan abin da muka saukar maka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabli to ka tambayi waɗanda suke karanta littafi mana a gabaninka ka tambayi ahlul kitab waɗanda suka karanta at-taula da injila da sauran littafai na baya zaka ji labarin gaskiyar sakon da aka yi turo maka laqad ja'aka al-haqqu min rabbik haqiqa gaskiya ta zo maka daga ubangijinka salata kunanna min al-mumtarin don haka kar ka kasance daga cikin masu shakka ko masu musu wala takunanna min alladhina kadzabu bi ayati Allah kada kuma ka kasance cikin waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah fa takuna minal khasirin sai ka zama cikin masu asara. Ubangiji yana gaya mana cikamakin ni'imarsa akan banu Isra'il. Allah madaukakin sarki yace walaqad bawwa'na bani Isra'il ay walaqad anzalna bani Isra'il mun saukar da banu Isra'il muka ajiye su a waɗansu wurare mubawwa asidikin ay manzilan mardiyya mun ajiye su a wuri na daɗi wuri na ɗaukaka wuri na daraja muka ba su matsayi mai yawa shine ma'anan wato mubawwa asidik. Idan ba ku manta ba a karatunmu na baya a cikin wannan sura da Allah ya ce lahum qadama sidikin inda rabbihim anna lahum qadama sidikin inda rabbihim cewa ma'anan qadama sidik shine almanzilatu rafi'atu almubaraka daraja mai maɗaukakiya to har muka kawo inda a cikin alqur'ani aka faɗi wato inda ake idafan wato daraja na wani abin da aka bawa mutum da sidik da cewa ma'anarsa ita ce wato ad-daraja ko al-manzila ar-rafi'a wannan shine ma'anar wato as-sidik cikin inda Allah madaukakin sarki ya faɗi lahum qadama law in anna lahum qadama sidikin inda rabbihim da kuma wato wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidik da kuma akhrijni mukhraja sidik da kuma fi maq'ad sidq inda malikin muqtadir to waɗannan guda hudu sai kuma cikatan su daya yana nan daya kuma yana cikin suratu maryam da kuma suratu shuara wato wannan na yanzu shine mubawwa asidq da kuma na cikin suratu ash-shuara da kuma suratu maryam na lisanu sidq wa wahabna lahum min rahmatina waja'alna lahum lisana sidqin aliya da kuma waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Ma'anar wannan dukansa shine in aka jingina abu da as-sidq to ana nufi abu ne ba kawai ana nufin gaskiya ba ana nufi daraja ana nufi na tabbas ana nufi irin wanda ba koma baya a ciki to da Allah yace ya saukar da banu Isra'ila mubawwa as-sidq a wuri na tabbas wurin da darajar sa ba za ka iya kwatantawa da darajar da kowa zai iya bawa bil adama ba sai wanda Allah kadai zai iya bayarwa shine ma'anar mubawwa as-sidq wa razaqnahum min at-tayyibat kuma muka azanta su daga dada dan abubuwa ay min mustalazzatil hayatid dunya daga abubuwan jin dadi na rayuwar duniya wanda kullu ma yahtajuhu al-insan hatta tatiba bihi hayatuhu shine ma'anan at-tayyibat duk abin da rai zai yi dadi da shi min al-ma'kal wal mashrab wal malbas wal markab wal matkan na daga abin da za a sha ko abin da za a ci ko abin da za a sa ko abin da za a hauna abin hawa ko inda za a zauna na gida dukkan dai abubuwa na dada dan abinda dan adam ke so don rayuwarsa ta yi kyau shine at-tayyibat. Allah ya ce duka mun bawa banu Isra'il فما اختلفوا حتى جاءهم العلم sai dai duka haka bai sa sun saba suka bar hanyar Allah ba sai bayan da gaskiya ta zo musu sai da gaskiya ta zo musu al-ilm nan yana nufi bimana al-huda wal bayyinat war rushd min Allah tabaaraka wa ta'ala abinda yake zuwa daga Allah na ilimin da yake kunshe da shari'a da hujjoji mabayyana kamar yadda Allah yace wa maktalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فقال الله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة والبينة أنا شنو معنى العلم أنا إلا من بعد ما جاءهم العلم سيد إلمي يزوم سكا غاني سمبا همتا أما سكا سابا سبودا الله بايا كام متون أكام أبن ببي غاني با وما كان الله ليضل قوما بعد ان هداهم حتى يبين لهم ما يتقون sai mutum ya gane abu kafin Allah yake kama shi to su ahlul kitabi sai da gaskiya ta zo musu suka gane falamma ja'ahum ma arafu abinda suka sani sun gane kafaru biki kafin suka yi kafirci shine ma'anar illa min ba'di ma ja'ahumul ilm inna rabbaka yaqdi bainahum ubangijinka shi zai hukunci tsakanin su fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abinda suke sabawa a ciki kamar yadda Allah ya ce inna rabbaka huwa yafsilu bainahum al-fasl shine al-qada shine ma'anan wato hukuncin da Allah zai yi wallahu yaqdi bil haqq Allah kuma hukuncin sa na gaskiya ne inna rabbaka huwa yaqdi bainahum yawm al-qiyamah fi ma kanu fihi yakhtalifun sai Allah ya ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayk idan ka kasance a cikin tababa cikin abun da muka saukar maka na wannan al-qur'ani kai kanka in baka gama gamsuwa cewa wannan al-qur'ani daga ubangiji yake ba duk da cewa Allah ya saukar maka kana ji kai din ma in kana shakka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabl je ka tambaye ahlul kitabi ka ji wannan qur'anin kan gaskiya ne ko ba gaskiya ba zan tabbatar maka da cewa na gaskiya ne saboda wannan alqur'anin da kai kanka mai karantarwa alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil sun ganshi a cikin littafin su na at-taura da injila duka ya'muruhum bil ma'ruf وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم دوانا نسيبو فيني نمان زان الله صلى الله عليه وسلم وان دي كتكين التوراة بإنجيلة فألا يكي إن كيما كان شكا تجيك تنبيسو ياتبت لك قتادة ابن دعامة السدوسي يناتشيوا بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa da wannan aya ce a ni ba na shakka kuma ba sai na tambaye su ba ai na tabbatar cewa daga Allah yake kamar Allah kamar yadda Allah ya ce fa'lam annama unzila bi ilmillah wa alla ilaha illahu to shine ma'anar fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayk fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabli laqad ja'aka alhaqqu min rabbika wa alkitab anan ismul jinsi kuma alif wal lam na jinsin littafi ne daka ba ana nufi wannan alqur'anin ba ana nufi littattafan da suke na baya duka kamar yadda Allah madaukin sarki yake cewa kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa munzirin wa anzala ma'ahum alkitab to alkitab anan ismun lil jins li jins ma yuqra'u min alkitab wa yuftada bi to littattafan da du'a ke karantawa a baya ai yayi ishara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma alqur'ani laqad ja'aka alhaqqu min rabbik lalle gaskiya ta zo maka daga wurin ubangijinka a cikin wannan alqur'ani laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin kada ka zama daga cikin min ash-shakin daga cikin wadanda suke shakka akan wannan alqur'ani to shine Allah ya ce wala takunanna min alladhina kadzabu bi ayati Allah kada kuma ka kasance daga cikin wadanda suka karyata ayoyin Allah waɗanda suke karyata ayoyin Allah ko dai ayoyin Allah kauniya ko ayoyin Allah shar'iyya ayoyin Allah kauniya karyata su shine an tunsa ba ila ghairillah a ce wannan saman da wannan ƙasar da duk abubuwan da ke faruwa a nan duniya da abubuwan mamaki na daga yanda Allah yake sarrafa wannan kauni a ce a banza yake kawai ba Allah ne ya halicce shi ba ko shi yake gudanar da kansa ko ne yace a ce take gudanarwa a jingina wani abu zuwa ga Allah wannan takribun ne bi ayatillah ayoyin Allah ne da Allah ya sa mu gani domin mu yi imani da shi haka kuma ayatullahi shar'iyya na daga cikin alqur'ani da sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan ayoyin Allah ne shar'iyya to duk wanda ya karyata su to Allah madaukakin sarki yace fadarni wa man yukadibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamu to ayoyin Allah Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya karyata su to karka zama daga cikin su fa takuna min alkhasirin sai ka kasance daga cikin masu asara ba wanda ya asara sama da wanda ayoyin Allah suka zo masa kuma sai ya karyata wa man adlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayati ayoyin Allah su zo maka kuma ka karyata to wannan shine karshen asara wadhalika huwa al-khusranul mubin me Allah ya ce a gaba
innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا
إلا قوم يونس
لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات وما في الأرض قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين
الله يا البركة وبنجي مدعوكين سركي yace innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun lallai wadanda kalmar ubangijinka ta azaba ta tabbata akan su kan ba za su yi imani ba walau ja'atkum kullu aya koda kowace aya ta zo musu hatta yarawu al'azab al'alim har sai sun ga azaba mai radadi Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa imani yana tabbata ne ga wanda Allah ya shirya kuma wanda Allah bai shirya da shi ba zai taba yin imani ba irin wadanda Allah bai shirya da su ba sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ko ka musu wa'azi ko karka musu wa'azi ba za su yi imani ba saboda me haqqat alaihim kalimatu rabbik kalmar ubangijinka ta azaba kamar yadda Allah ce haqqat kalimatul azabi ala alkafirin kalmar azaba ta ubangijinka ta riga ta tabbata akan kafirai to irin su ba za su taba imani ba shine ma'anar innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbik haqiqa wadanda ay alladina sabata alaihim qada'u rabbika bil kufri wat tab'i ala qulubihim fa innahum la yu'minun wadanda kalmar ubangijinka ta tabbata akan su aka toshe zukatan su ko kai ta musu wa'azi ba za su yi imani ba walau ja'at kullu aya kauniyatan aw shar'iyya koda kowace aya ce ta zo musu duk wata aya da ka sani da zaka iya karantawa ko ka ja baki ka fasa ko ka ja hadisi ka yi bayani ko ka nuna musu abubuwa na zahiri waɗanda Allah ya halitta saboda ayi istidlali da su akan yarda da Allah ba za su yi imani ba irin waɗannan hatta ya rawul azabal alim har sai sun ga azaba a fili kafin su iya yin imani. Kaga wannan mafi yana tana daga cikin ayoyi masu ban tsoro dangane da yadda Ubangiji yake rike da al'amura na shiryarwa da bata, duka suna hannunsa ne. Duk wanda kaga ya shiryu, Allah ne ya shiryar da shi, wanda kaga ya bata, Allah ne ya kaddara masa bata. Misali, Allah madaukakin sarki ya ce mana duk waɗanda suka kafirta din nan, duk ayoyin da zaka iya zuwa musu da su ba za su yi imani ba. Kamar yadda Allah yake cewa walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kullu shay'in qublan ma kanu liyu'minu illa ayya sha Allah walakinna aktharahum yajhalun. Allah yace da a ce za mu saukar musu da mala'iku balo-balo su zo su ce wannan annabin gaskiya ne, wannan addinin gaskiya ne, wannan alqur'anin gaskiya ne, su ga mala'iku wa kallamahumul mauta matattu waɗanda suka mutu su iya bugo waya su yi bayani su ce mun ga bala'i a tashin kiyama. Ko mutum in yana wucewa a kusa da makabarta, na cikin makabarta su tashi su riƙa cewa mutane mun mutu mun ga da gaske ne. Wa hasharna alaihim kullu shay'in qubula, sanan duk wani abun da ka sani aka tara musu na wanda zai iya sa su gani a fili na imani, da zai iya sa su yi imani ya fito gaba da gaba suna gani. Ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah, wallahi ba za su taɓa yin imani ba sai in Allah ya ga dama. Walakinna aktharahum yajhalun. Don haka wannan yana nuna mana cewa shari'a ta Allah ce. Allah madaukakin sarki ya ce ya ku mutane kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, dukkan ku batattu ne sai wanda na shiryar da shi. Don haka ku nemi shari'a ta in shiryar da ku. Jama'a mu nemi shari'a a wurin Allah, shi yasa Allah ya ladabtar da mu da yawan fadin ihdinas siratal mustaqim. Muna maimaitawa a cikin sallah, a cikin sallolin mu har sau 17 ko ma sau 40 in an hada sallolin nafila. Wannan duka saboda mu nuna cewa shari'a tana hannun Allah ne, sannan bata kuma tana hannun Allah ne. Allah yana juya zukata yanda ya ga dama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, Allah karka juya zukatan mu bayan ka shiryar da mu. Sannan kuma wannan aya tana nuna adalci ne na Ubangiji, ba zalunci bane. Kada mutum ya dauka tunda Allah madaukakin sarki ya ce duk yanda akai ba za su yi imani ba saboda karmar Allah ta tabbata akan su, Allah bai zalunce su ba saboda cewa Allah yi la yu'minun, ba sa yin imani. Rashin imanin su ne yasa Allah sai rufe zuciyar su, shi yasa ba za su taba yin imani ba. Kamar yadda Allah ya ce bal taba Allahu alaiha bi kufrihim, kafircin da suka yi ne yasa Allah ya musu haka. Daka aljaza'u min jinsil amal, mutum ne ya zaɓi kafirci sai Allah ya bashi daman ya ci gaba da kafircinsa, sai rufe zuciyarsa yadda ba zai yi imani ba. To kaga abin nan, kaga wannan Allah bai zalunce shi ba, adalci ne nasa ya dora mutum akan abin da mutum yake so. Don haka shine ma'anan walau ja'atun kullu ayatin hatta yarau al'azab al'alim, waɗannan ba ta yin imani har sai sun ga imani, har sai sun ga azaba. Amma idan suka ga imani, amma in suka ga azaba fa ya'tihum baghtatan wa hum la yash'urun fa yaqulu hal nahnu munzarun, sai sun ga azaba kuma sai a dan jinkirta mana mana. Rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'watuka wa nattabi'ur rusul, a lokacin ne za su ce Allah ka jinkirta mana don mu yi imani. To Allah madaukakin sarki kuma baya jinkirtawa idan lokaci yayi. Shine Allah ya bada misali da yanda baya jinkirtawa. Fa laula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha, ai ba a samu wata alƙarya ba da za ta yi imani kuma imanin ta yi mata amfani. Irin wannan imanin na sai an ga hatta yarau al'azab al'alim, sai an ga azaba kafin a yi imani, to ba wata alƙarya da Allah zai mata wannan alfarmar. In dai azaba ta riga ta zo, to sai an yi ta imani baya amfani a wannan lokacin. Shine Allah ya ce ba wata alƙarya da za ta samu irin wannan damar na cewa sai lokacin da ta ga azaba ta yi imani kuma imanin ya mata amfani, illa qauma yunus, sai dai mutanen annabi yunus kadai su ne wanda Allah ya musu wannan alfarman. Lamma amanu, su kan da suka yi imani duk da cewa a ƙarshe ƙarshe ne kashafna anhum azab al-khizi fil hayati dunya, sai muka yaye musu azaba ta wulakanci a rayuwar duniya. Wa mata'anahum ila hin, kuma muka jiyar da su dadi zuwa wani lokaci. Mutanen annabi Yunus su ne istisna'i akan wannan wato al-hukumul 'am, hukuncin Allah na gama gari wanda yake wa kowa. shine kowa in sun zo tunda Allah ya riga ya san in an zo ba za su yi imani ba, to in ma aka zo suka ce sun yi imani Allah ba zai karba ba, saboda Allah ya san wannan imanin da suka yi ba na gaskiya bane. Allah imanin da yake so shine alladhina yu'minuna bil ghaib, imani a cikin zuciya na abinda baka gani ba, amma in dai imani na abinda ka riga ka gani ne wannan kowa ma zai iya. Inna sha'a nunzil alaihim min as-sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in, Allah ce mun gara ma kowa ma sai mu yi haka, sai Allah ya sa sama ta likito ko a turo alamar dutse zai fadi akan mutane, dole kowa ya ce yayi imani, amma wannan imanin baya yin amfani. Shine Allah yake cewa duk alƙaryar da ta yi irin wannan imanin Allah baya karɓa, amma ya yi alfarma wa mutanen annabi Musa su ya karɓi nasu, shine malam falaula kanat ƙarya. Fasarar wannan ayar tana da alaƙa da illa ɗin nan, wannan istisna'in wani iri ne, shin istisna'in ne munqati ko muttasil? In ya zama istisna'in nan wato munqati ne, to wannan falaula ya zama ma'anarsa fahalla, kamar yadda Qatada yace, kamar yadda kuma cikin malaman lugha al-Imam al-Kisa'i da al-Akhfash suka fasara. In ya zama ma'anarsa wato fahalla ne, to sai ya zama fahalla qaryatun wahidatun min hadhihi al-qura allati ahlaknaha amalat imanan sadiqan imanan mukhlishan nafi'an hina mu'ayanati al-adab hina mu'ayanati al-adab illa qaum yunus, wato ina ma da a ce wata al-qarya za ta yi irin wannan imanin ya zama na gaske ne a ƙarshen, dukkan su ko sun zo yi na ƙarya ne, saboda falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana, sun ga azaba ne sai suka yi imani, amma na mutanen annabi Yunus su da gaske suke yi ba don azabar kawai suka yi ba, sai zama suna su yayi amfani, shine illa qaum yunus, sai zama istisna'in nan ba mina ba istisna'un da minal qura ba, sai zama istisna'un da munqati ma'anarsa lakinna qaum yunus amanu imanan sadiqan fanafa'ahum imanuhum. Fakara ta biyu ita ce ya zama falaula kanat qaryatun, sai zama aljumlatu fi siyaqin nafi, bi ma'ana lam takun qaryatun amanat imanan sadiqan fayanfa'aha imanuha illa qaum yunus, sai zama lakinna qaum yunus amanu min al-qura bil iman sadiq fanafa'ahum imanuhum, wato mutanen annabi Yunus su ne kadai cikin alƙarya a baya duka wanda suka yi imani na gaskiya, amma duk sauran imanin da suke na ƙarya ne, saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa a wurare da yawa cewa dukkan alƙaryu duk lokacin da aka turo musu manzo ba sa yin imani, shi yasa Allah ya riga ya tabbatar da wannan, shi yasa baya ma ba su daman su yi imani ya karɓa, tunda ya san imanin ba na gaskiya bane. Duk wanda suka zo kullama ja'a ummatan rasuluha kadzabu, duk lokacin da annabi ya zo ƙaryata shi ake, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, duk lokacin da manzo ya zo sai sun masa izgidi, kamar yadda Allah ce kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun, kamar yadda Allah ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun, duk abin da suke iri ɗaya ne kawai, su ce ƙarya ne, su ce kafir, su ce ƙarya ne, su ce sihiri ne, su ce mahaukaci ne, haka suka riƙa yi, shi yasa Allah shi kuma kawai sai ya ɗauka, in dai har suka bari har azabar Allah ta zo, to Allah baya ɗaga musu ƙafa, kuma ko sun ce sun yi imanin ba na gaske bane Allah baya karɓa, to shine Allah ya ce amma banda mutanen annabi Yunus, su kan lokacin da azaba ta zo musu kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya, mun dauke musu azabar wulakanci, bi ma'ana azabar dhulli wal hawan, azaba irin ta wulakanci da daza a musu a nan duniya, wa mata'nahum ila hin, sannan sai muka jiyar da su dadi zuwa wani lokaci. Da Allah yake azabal khizi fil hayatid dunya, ya sa malamai suna da magana biyu, wasu suka ce an yaye musu ba a musu azabar duniya bane kawai, amma ta lahira za a musu, saboda Allah ya ce kashafna anhum azabal khizi fi hayatid dunya, Allah bai ce wa fil akhirah ba, don haka ya nuna cewa ba a dai musu azaba ba. To amma wannan maganar Ibn Kathir ya ce bata da ƙarfi, wanda take da ƙarfi ita ce imanin su ya musu amfani a nan duniya, kuma imanin su ya musu amfani a lahira. Dalilin na farko shine Allah ya ce fanafa'aha imanuha illa qaum yunus, dalla ala anna imana qaum yunus nafa'ahu, ya nuna cewa imanin su ya musu amfani, kuma dama Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna fa amanu, to tunda sun yi imani kuwa nafa'ahum imanuhum. To Allah madaukakin sarki ya ce walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a, inda ubangijinka ya so da dukkan mutanen bayan kasa da dukkan su sun yi imani. Afa anta tukrihun nas, yanzu kai tilas ta mutane kake ji zaka iya yi hatta ya kunu mu'minin har sai sun zama mu'minai? Ai wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah, wata rai ba za ta taba iya imani ba sai da izinin Allah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladina la ya'qilun, Allah yana sanya azaba ko kuma yana sanya bata akan zukatan wadanda ba sa hankalta. Allah yake cewa Allah madaukakin sarki baya wato ba wata rai da take iya imani sai da izinin sa. Duk wata rai da kaga tayi imani to da izinin Allah ne. Walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a, inda ubangiji ya ga dama da duk waɗanda suke bayan ƙasa gaba ɗayan su da sai sun yi imani, kamar yadda Allah ya ce walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, kamar yadda Allah ya ce afalam ya'ati alladhina amanu allaw yasha'u Allahu lahada an-nasa jami'a, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, laysa 'alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. To Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama. To in Allah ya ga dama mutum zai shiryu sai ya shiryu. Faman yurid abunna, wanda Allah ya ga dama sai ya bude zukatansa. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam, wanda Allah ya so ya shiryar da shi sai ya bude zuciyarsa sai ya karbi musulunci. Waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, wanda kuma Allah ya so ya batar da shi sai ya sa zuciyarsa ta zama kuntatacciya a cikin haraj, sai ba za ta taba iya karban imani ba. To shine da Allah ya ga dama da duk duniya sun karbi imani. Afa anta tukrihun nas, afa anta tulzimun nas bil imani hatta yakunu mu'minin, kana ji zaka iya sa mutane dole su yi imani ne? Ai ba zaka iya ba, saboda laksa alaihim bi musaytir illa man tawalla wa kafar fa yu'adibuhu Allahu al'adab al-akbar, wama kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah wa yaj'alu rijsa 'alal ladina la yaqilun, Allah ya ce ba wata rai da zaka yi imani sai da izinin Allah. Kuma Allah yana sanya arrijis, arrijis ko dai ya zama al'azab, Allah yana sanya azaba ko kuma ya zama sababul azab shine abdalal bata, Allah yana dora bata ne ala ladina la yaqilun, ga wadanda ba sa da hankali. Wani irin hankali? Hankali irin da gane ayoyi summun bukumul umyun fahum la yaqilun, wato rashin ji da rashin gani irin wanda yake da alaka da zuciya ba wanda yake da alaka da kunne da ido ba. Fa inna halata amal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, asalin makanta ba a ido take ba, a zuciya take. To in mutum ya zama ya samu makantar zuciya shine ma ko kurumtar zuciya shine ma'anan alladina la yaqilun, wadanda ba sa da hankali. Ulin duruma da fi samawati wal ard, Allah ya ce ku yi dube mana cikin sammai da ƙasa. Wa ma tuhil ayatu wan nuduru an qaumin la yu'minun, Allah ya ce ku yi dube ma da fi samawati wal ard, menene yake cikin sammai da ƙasa. Ku dubi ayoyi mana da yawa, wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun, ayoyin Allah da yawa a cikin sama da ƙasa ana ta wuce su. Allah ya ce ku duba ku gani. Wa ma tu'nil ayat, sai dai ayoyi wan nuzur, da kuma wa'azi da gargadi, kamar yadda Allah ya ce fa ma tu'nil nuzur, ba ta musu amfani. An qaumin la yu'minun, ga mutanen da ba sa imani. Fa hal yantaziruna illa mithla ayamin ladina khalaw min qablihim, Allah ya ce ba komai suke jira ba. Illa mithla ayamin ladina khalaw min qablihim, sai dai kwatankwacin irin abinda ya samu waɗanda suka gabace su a baya. Kul fantabiru, kace da su ku jira ku tsumaya, inni ma'akum minal muntabirin, ni ma ina tare da ku cikin masu jira. Fa hal yantaziruna illa mithla ayamin ladina khalaw min qablihim, bima'ana fa hal yanzuru ha'ula illa mithla ma waqa'a biman salafahum min abaihim al-awwalin, wannan ba abin da suke jira sai kwatankwacin abin da ya same iyayensu a baya da suka karyata ga abin da ya same su, su ma yanzu irin abin da ya samu wancan shi zai same su. Shine ma'anar illa mithla ayyam, al-ayyam anan bi ma'ana al-waqa'i, la yantaziruna illa mithla ma waqa'a bi abaihim min qabl, abin da ya samu iyayensu a baya shi suke jira, su ma irin shi zai same su. Qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin, ma'anar wato ayyamul la shine ranakun azaba, kamar yadda Allah ya ce annabi wato annabi abunnan annabin Allah da Allah ya tura annabi Salih ya je yayi wa'azi da mutanen sa, wa zakirhum bi ayyamillah, ya tuna musu ayyamul la bi ma'ana azabullah da wato waqa'ullahi azza wa jalla min al-iqab, yanda Allah yake kama mutane. Kul fantaziru inni ma'akum min al-muntazirin, Allah yake kace da su ku jira, ni ma ina cikin masu jira. Thumma nunajji rusulana wal ladina amanu, idan lokacin kamu ya zo sai mu tserar da manzanninmu da su da waɗanda suka yi imani. Kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin, Allah yake haka ne ya zama tabbas na gaskiya akan mu, haka muke tserar da mu'minai. Allah yake duk lokacin da azaba ta zo sai Allah madaukakin sarki ya tserar da annabawa da su da waɗanda suka bi su, kamar yadda zamu ji da yawa a cikin suratu Hud a nan gaba. Falamma jaa amruna najjayna hudan, falamma jaa amruna najjayna salihan, da sauransu, yanda Allah in lokacin al'amari ya zo sai ya tserar da annabawan da shi da walladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna, da shi da wanda suka yi imani. To shine ma'anar thumma nunajji rusulana, imana thumma nunqidu wa nukhallisu alladhina amanu war rusul, dama Allah ya alkawari cewa wato annabawansa da waɗanda suka yi imani da su sune waɗanda Allah madaukakin sarki zai taimake su. Kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin, kamar yadda Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, Allah zai rinka taimakon wato annabawa da su da manzanni. Inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad, wannan kadan kenan daga cikin tafsirin waɗannan ayoyi. To yanzu kuma zamu yi abinda muka yi alƙawari na jigon wannan darasi, shine bayani dangane da wannan da Allah yake illa qauma yunus, wane ne wannan annabi yunus alaihi salam? Annabi yunus alaihi salam yana cikin annabawan banu isra'il. Asalin cikakken sunansa, abinda ya tabbata a wurin malaman tarihi, shine sun samu suna da sunan mahaifinsa, amma yanda ake jingina sauran shine inda aka samu sabani mai yawa da kuma bambanci. Amma dai Yunus ibn Matta ya tabbata a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da wannan suna, Yunus dan Matta. A cikin tarihi al-kamil fi tarikh na Ibn al-Asif ya ce Matta dinan sunan mahaifiyarsa ne, yace babu wani cikin annabawa da aka jingina shi da sunan mahaifiyarsa sai annabawa biyu, Annabi Isa dan Maryam da kuma Annabi Yunus dan Matta. Amma Ibn al-Jawzi ya saba masa a cikin tarihinsa na al-Muntazam fi tarikh al-muluki wal-umam, yace a wato Matta sunan mahaifinsa ne ba mahaifiyarsa ba, saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cikin Bukhari da Muslim da yace wa nasabuhu ila abihi, nasabarsa zuwa mahaifinsa ne ba mahaifiyarsa ba, kamar yadda ake cewa. Kuma suke cewa asalin sa Matta din yana daga cikin ƴaƴan Binyamin, wato daya daga cikin ƴaƴan Annabi Yaqub alaihi salam, dan uwan Annabi Yusuf kenan. Sannan kuma Annabi Yunus alaihi salam, kamar yadda sauran annabawa suke wato na banu Isra'il, Allah ya tayar da shi zuwa ga wasu ne daga cikin mutane ƴan uwansa na banu Isra'il, kuma an bashi annabta ne bayan ya kai shekara 40, amma da ya kasance cikin ubbadu banu Isra'il, daga cikin masu yawan bauta, mutane nagartattu wanda suka yi fice a wajen yawan bautan Allah daga cikin banu Isra'il. Akwai riwayoyin Isra'iliya waɗanda suke nuna kullum da safe sai ya yi raka'a 300 kafin yake karyawa, sai ya yi raka'a 300 da daddare kafin yake kwanciya. Waɗannan dai Isra'iliya ne, amma dai abin da ya tabbata shi ne bawan Allah ne nagari, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi, kuma kamar yadda Allah madaukakin sarki ma ya siffanta shi, kamar yadda zamu ji a cikin Al-Qur'ani. Asalinsa dan kasar Sham ne, amma daga baya sai Allah, saboda yawan bautarsa, da ya hijira ya bar Sham ya je inda zai bauta wa Allah sosai, ya koma kasar Iraki, sai Allah ya sa shi ya zamo, ya tura shi annabta a cikin mutanen wani gari da ake ce Ninawa, wanda wannan Ninawa din nan wato yanki ne a kasar jiha ce yanzu a kasar Iraki, wanda capital dinta shine Mosul, wanda da turanci za ga an sa Mosul. To wannan Mosul din shine asalin headquarters garin Ninawa, wanda har yanzu kuma jiha ce wadda ita Mosul, wadda ita ce capital ko headquarters garin, tana nan tana da nisan kilomita 465 daga birnin Bagadaza, kuma ita ce kuma shine birni mafi girma na biyu a kasar Iraki bayan Bagadaza babban birnin kasar, sai wannan garin na Mosul. Kuma yanki ne wanda yake ta arewacin kasar Iraki, wanda kuma a yanzu yana da population din mutum sama da miliyan 3.5 cikin census din da aka yi na 2011. Wannan garin na Ninawa ko kuma na Mosul shine inda Allah madaukakin sarki ya tura wannan bawan Allah Annabi Yunus alaihi salam. Allah ya ba mu labari, ya gugutsura mana labaransa a cikin Al-Qur'ani har a wurare guda hudu, da nan suratu Yunus, da cikin suratul Anbiya, da suratul Safat, da kuma cikin suratul Nun wal Qalam. Dan taba mana inda Allah ya faɗi labarinsa bayan nan cikin suratul Anbiya wa Zannun.
Wa Zannun iz zahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alayhi فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
سورة الصافات.
وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساءم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين.
سنقش يا سورة نون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت.
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين.
الله يا البركة وبنجي مدعوك كنسر كيا باير دلا بار ونع النبي أورا ريدا بندبا أننشتن سورة يونس غا أبن لمكجي a cikin suratul anbiya Allah yake cewa ka tuna ko ka bayar da labari na kisar Zannun shine Annabi Yunus a yayin da ya tafi a cikin fushi sai yayi zaton cewa ba za mu kuntata masa ba bi mana Allah mubayyika alai shine Allah na kadira alai bana da su zulumat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai addu'a ya kirayi Allah a cikin dufai yana cewa ya ubangiji na lallai babu abun bauta bisa cancanta sai kai sarki ya tabbatar maka ni ma kasance cikin azzalumai sai Allah ya ce sai muka kace addu'arsa kuma sai muka tserar da shi daga cikin wannan bakin ciki Allah ya ce haka ne kuma muke tserar da mu'mini a cikin suratul safat Allah ya ce lallai Annabi Yunus ya kasance cikin manzanni a yayin da ya gudu wato a cikin wato ya gudu ya fada a cikin jirgin ruwa wanda yake makare da lodi sai ya shiga cikin kuri'ar da aka yi sai ya kasance cikin waɗanda suka fadi a kuri'a faltaqamahul hut sai kifi ya haɗiye shi wa huwa mulim yana matsayin abin zargi Allah ya ce inda ba don ya kasance cikin masu yawan tasbihi ba da yayi ta zama a cikin cikin wannan kifin har zuwa ranar tashin kiyama Allah ya ce amma sai Allah ya sa wannan kifin ya zo ya amayar da shi bil ara a farfajiyar kasa a filin Allah ta'ala inda ba tsiro wa huwa sakim bi ma'ana wa huwa da'ifun badan yana cikin rashin lafiya wa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin Allah ce sai muka tsirar mata duk da cewa gurin babu tsiro amma sai muka tsirar mata da wata itaciya na wato duma na rafi duma wato duman kogi ko duman ruwa Allah yake wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, bayan ya murmure ya dawo ya warke, sai muka aike shi zuwa mutanen Ninawa, mutanen da sun kai 100,000 ko sama da haka. Fa amanu, sai suka yi imani da shi. Fa mata'nahum ila hin, sai muka jiyar da su dadi zuwa wani lokaci. A cikin suratu Nun wal qalam kuma Allah yake kai hakuri, ka zama mai hakuri, kar ka zama marar hakuri a harkar da'awa, kamar yadda annabi wato Yunusa sahibul huti kenan lokacin da yayi addu'a, lokacin da yake cikin bakin ciki, Allah yake inda baban ni'ima ta muta same shi ba, ni'imar Ubangiji ta same shi ba, lalle da an jefar da shi a waje yana cikin abin zargi, amma sai zama an jefar da shi cikin wanda aka karbi tuban su. Allah yake sai Allah ya tsere ya zabe shi, faja'alahu min as-salihin, kuma ya sanya shi cikin bayinsa nagartattu. Wannan kadan daga cikin ayoyi kenan da suka nuna mana nagarta da darajar wannan bawan Allah annabi Yunusa alaihi salam. Lokacin da Allah madaukakin sarki ya tura shi cikin mutanen sa, waɗannan mutanen na wannan garin na Musul, ya ji musu wa'azi, ya musu gargadi, suka ki su imani. Wa ma amana mahu illa qalil, kamar da aka saba, yayi wa'azi, yayi wa'azi, yayi wa'azi, dare da rana, safe da marece, sun ki su imani. To shine sai Allah ya ce da shi, ka gaya musu cewa an ba su imani ba nan da kwana uku za su halaka. Tamatta'u fi darikum salatata ayyam, kamar yadda Allah yake yi, ka ba su notice din kwana uku za su halaka. Shi ko annabi Yunusa sai ya ga wannan mutane tunda ba za su imani ba, fa kaifa ata ala qaumin la yu'minun, ya zai dauna yana bakin ciki akan mutanen da ba za su imani ba, da kawai sai ya fushi suka ki imani, sai ya tafi adinsa, sai ya bar su. Bai jira Allah ya ba shi izini cewa ya fita ba. Kowanne daga cikin annabawa Allah ne yake ce mata an asri bi ibadi innakum muttaba'un, kai da mutanenka ku fita, amma shi bai jira an ce mata ya fita ba, sai shi ya fita daura din kansa, bayan ya fushi da mutanen sun kisi imani. Yana fita kuwa su waɗannan mutanen da suka ga alamar azaba ta fara bayyana, sai suka ce wannan annabi da gaske yake, dama ba mu gama gaskata shi bane, amma yanzu mun gane, mu je mu neme shi mu yi imani. Suka je neman sa bayana, suka rasa yadda za su yi su yi imani, alhali da lokacin da imanin zai iya musu amfani tun kafin azabar ta zo, da ya tsaya da sun yi imani, sun yarda da gaske suna so su yi imani, shi kuma bayana. To sai Allah madaukakin sarki, shi sai Allah ya ladabtar da shi akan kuskuren da ya yi na fushin gaggawar tafiya. Su kuma sai Allah madaukakin sarki ya ba su daman da za su yi nadama, sai suka tuba. Ibnu Kathir ya ce, kamar yadda ya nakalto daga daya daga cikin malaman tarihi, da suka zo suka ga bala'i, suka ga da gaske ne fa halaka za a yi, sai suka tara mutanen kirkinsu, suka tara mazansu da matansu da yara da ƙanana, aka fito filin Allah ta'ala, ana kuka, ana sowa, ana tuba ga Allah. Suka kawo dabbobinsu, suka raba iyaye na dabbobi da ƴan ƙananan ƴaƴansu don su yi ta kuka. Sannan dabbobin ma suka gano da gaske ne azabar za a yi, suka taru a wuri guda duk gani, maza da mata, tsofi da yara, da kuma hadda dabbobi. Aka yi tadarru'i, ana sujada, ana ruku'u, ana ta tuba, ana ta kuka, ana sowa, suna neman Allah madaukakin sarki ya dauke musu wannan azaba, kuma ya ba su, ya karbi imanin su. Suna ta yin haka har Allah ya tabbatar da gaskiyar su. Shine sai Allah madaukakin sarki sai ya dakatar da azabar. Shi kuma annabi Yunus, wannan abin da ya yi, ya sa da ya tafi ya je bakin wato Bahar Rum, ya je ya samu jirgin ruwa kawai ya hau zai yi tafiyar sa, saboda mutanen sun ki su yi imani. Yana tafiya ana cikin ruwa, sai ruwa, igiyar ruwa ta zo ta sa waja'ahumul mawju min kulli makan, kamar yadda mun karanta a baya cikin wannan sura. Igiyar ruwa ta fara kada jirgin ruwan nan, jirgin ruwan nan yana so ya kife da su. Su kuma mutanen a ciki mutanen kirki ne, masu imani ne, sai suke cewa kai a cikin mu fa dole akwai mai laifi, saboda Allah madaukakin sarki baya azaba haka kawai. In kuka ga irin wannan akwai laifin da muka yi. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, daka waye mai laifi a cikin mu ya bayyana kansa kawai. Kowa yana shiru, ba wanda zai ce ni ne mai laifi, ya bayyana kansa, mu ya fada a cikin ruwa, mu mu tsira, amma ba za mu bari mu halaka akan laifin mutum daya ba. Akai akai ba wanda ya bayyana kansa, aka ce to ayi ƙuri'a, sai aka kawo ƙuri'a a jefa, kowa zai dauka. Ana yin ƙuri'a sai ta fada akan annabi Yunusa, aka zo aka sake yi sake fada akan annabi Yunusa, suka ce kai wannan kuma ai mun san shi mutumin kirki ne, ina ce wani ne kai ba zai gaba shi ba. Aka sake yi har kashi uku ta fada akan sa, shi kuma sai sake yin fushi, kawai sai kwabe rigarsa sai auka da kansa a cikin ruwan. Wasu kace kama shi suka cicibe suka jefa suka ce ba za mu bari mu halaka saboda kai ba, sai kuwa jirgi sai koma daidai. Shi ko yana fadawa a cikin ruwan nan Allah ya aika wani kifi shine wannan annun din shine al-hut, yana zuwa ko sai chapke shi yana hadiye shi sai ya fada shine saltan kama al-hut wa huwa mulim. Aka ya hadiye shi alhali lokacin yana cikin abun zargi a wurin Allah. To amma Allah yace abin da yake ci annabi Yunus shine annahu kana min al-musabbihin. Annabi Yunus mai yawan tasbihi ne, mai yawan ibada ne, mai yawan tasbihi ne, mai yawan ibada ne. Ya tabbata a cikin wata riwaya da Ibn Jarir al-Tabari ya ruwaito a cikin tafsirin sa da Imam al-Bazzar da kuma Ibn Abi Hatim a tafsirin sa duka sun ruwaito daga Abu Huraira cewa lokacin da ya fada a cikin nan, yana fadawa a cikin wannan, sai ya rinka jin shi kansa kifin da ya fada a cikin yana tasbihi, kifin kuma yana nitsewa yayin can karkashin teku da shi yana gudu da shi. Shi kuma a lokacin sai Allah ya bashi dama ya bude masa kunnensa, yana jin tasbihin kananan kifi da manya a cikin ruwa, yana jin tasbihin da tsakuwa da yashi da tako a karkashin teku da kananan tsirrai da kwari da suke karkashin teku suna taiwa Allah tasbihi. Shi ma sai ya amsa kawai sai ya karba sai ya ci gaba da tasbihi, yana fadawa kuma sai fada da sujada. Fadawarsa sai ya ce ya Ubangiji, nayi babban kuskure, na gane kuskure na, na tuba a gare ka, na koma gare ka, ya Allah ina maka sujada a inda ba wani dan taliki da ya taba maka sujada a ciki, shine a cikin cikin kifi zulumat, a cikin duhun dare, a cikin duhun ruwa, kuma a cikin duhun cikin kifi, ya Allah ga nan nayi sujada, sai koma ga Allah. To wannan sai sa mala'iku waɗanda suke karbar ayyuka sai suna jin muryar wani da sun saba karbar aikin sa a waje, sai suka ji shi daga cikin teku, shine suke cewa Ubangiji, ya Ubangiji, gashi nan mun ji murya, wani wata murya mai rauni kamar da mun saba jin muryar nan, amma gashi muna jin ta daga can cikin inda kifaye suke nasu. Sai Ubangiji ya ce ai bawa na mai Yunusa. Suka ce me ya same shi, sai ce ai ya mun laifi ne, sai na jefa shi a kurkuku, amma kurkukun a cikin cikin kifi. Sai suka ce ya Allah muna nema masa alfarma, ina ci shine wanda kullum da safe da rana ake kawo sallansa, ake kawo tasbihin sa, ake kawo, yace eh shine. Suka ce ya Allah muna nema masa alfarma. Sai Allah yace na karbi alfarmar ku, kuma na karbi addu'ar ka da yayi na la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sai Allah yace falta gama hunsu, sai Allah yace fanabadnahu bil ara. Sai Allah yace wannan kifin dama yana shiga, yace karki karya masa kashi, ba abincin ki bane, karki karta masa fata, karki ji masa rauni, ki bar shi zai zauna ne zuwa lokacin da na ga dama. Wadan suka ce ya wuni ya kwana, wasu suka ce ya kwana uku, wasu suka ce ya kwana bakwai, wasu suka ce ya kwana 40, wallahu a'lam. Allah shi fi sanin dade wanda yayi kifin ne, yana zuwa sai ya amayar da shi a bakin gaba, sai koma abin sa, ya gama aikin da Allah ya sa shi. Shi kuma ya fadi lokacin jikin sa yayi rauni saboda zama a can cikin wurin a duhu, kuma ga ba numfashi, ya take tsammani dan adam zai rayu. Allah da ya sai da rayuwar ta tsaya ne, don haka dole ya kamu da rashin lafiya, shine sakin, saboda yanda dan adam ba zai iya rayuwa a duniyar da ba ita ce tata duniyar ba. Don haka yazo yana fitowa ya ci gaba da tasbihin sa, ya fadi cikin rashin lafiya, shine sai Allah ya tsira masa da wannan tsiron. Ibn Kathir yace akwai fa'idoji da yawa akan wannan tsiro din na duman rafi, yace wanda yasa Allah ya kawo wannan saboda yanayin ganyen ta ana magunguna da yawa da shi, wanda a yanzu zai iya zama kalubale ga masu bincike na magani na zamani a yanzu su dauki wannan. Dan Ibn Kathir ya ce yana magani wajen kaifafa kwakwalwa, yana magani wajen hawan jini da yake iya sa din jinin mutum ya buga domin yanda shi halin da ya shiga, yana maganin ciwon zuciya, yana maganin cutuka dai da yawa wanda bincike na masu ilimin likitanci a zamani za su iya amfana da shi. Annabi Yunus alaihi salam Allah ya sa ya amfana da wannan itaciya a lokacin wajen ci don magani, sannan yana lulluba da ganyenta in ana sanyi cikin dare, sannan yana kuma lulluba da ita ya lema in ana rana lokacin da yake jin rana, har ya warke ya murmure. Sai Allah ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin, ko maganin mutanen nan sun kai 100,000 aw yazidun, ko sama da haka. Wannan aw din suka ce ma'anarsa bal yazidun, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, bimana wa yazidun ko bal yazidun, sun mafi 100,000. wasu suka ce 110 wasu suka ce 120 wasu suka ce 130 Allahu a'lam Allah dai ya ce sun fi 100 fa amanu dukkan su suka yi imani duk alƙariyun an tura mutum sai dai wasu su yi imani wasu ki yin imani amma waɗannan sun da sun ga gaskiya fa amanu bihi dukkan su suka yi imani da shi sun mi atu alfin aw yazidun in fama ta'alahum ila hin sai Allah ce sai muka jiyar da su dadi zuwa wani lokaci wannan shine abin da ya faru da mutanen annabi yunusa da kuma labarinsa akwai darussa da yawa a cikin wannan darasi sai daga cikin darasin shine kada mai da'awa ya zama yana da fushi dole mutum ya zama yana da hakuri akan mutane kamar yadda Allah madaukin sarki yake cewa annabi fasbir ala ma yaqulun duk abin da suke cewa ka ci gaba da yin hakuri za a cutar da kai za a maka komai amma kai hakuri ka rike Allah ya ce wala takun ka sahibul hut kar ka zama kamar annabi yunus wanda shi bai hakuri ba abu na biyu shine wannan ya nuna cewa kowa cikin bayin Allah yana iya kuskure har da annabawa annabawa suna kuskure amma ba sa sabo annabawa dukan su ma'asumai ne ba sa sabo akwai bambanci tsakanin sabo da kuskure amma kowa a matsayin sa na bil adama yana iya kuskure to wannan kuskure ne annabi yunus yayi saboda ijtihadin sa a zamanin sa shi yasa yace fa zanna allan naqdir alai ya dauka wannan ba babban laifi bane shi yasa yayi amma laifi ne sannan abu na gaba shine shi yasa Allah ya ce mana wasa'u bi sabr duk wanda zai wa'azi sai ya hada da hakuri sannan abu na gaba wannan yana nuna mana cewa idan mutum manya din suka yi laifi Allah yana iya kama su da abinda in kanana sun yi ba dole ba Allah ya musu kaman wannan ba kaga wannan dan fushin da yayi kuskure ne wanda zaka iya cewa ai bai kai laifukan da muke aikatawa ba amma a ce kifi ya haɗiye shi har ya ja masa rashin lafiya har ya jawo sai dai wannan wahala saboda manya idan suka yi laifi to ba irin laifin kanana bane man yatimin kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adabu bi ifai sannan abu na gaba shine wannan yana nuna mana cewa annabi yunus alayhi salam yana da daraja mai girma a wurin Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yace fa nabazna Allah yace fajtabahu rabbu faj'alahu min as-salihin cikin mutanen kirki yake duk da wannan shi yasa ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ku rinka cewa nafi yunus kar ku rinka cewa wani yafi yunus kar ku kaskantar da shi annabin Allah ne mai daraja sannan yana daga cikin abin da yake nuna mana shine cewa annabi yunus alayhi salam wato wannan darajar tasa ya same ta ne annahu kana min al-musaddihin aikin bayanin kai ma in ka kasance mai yawan bautan Allah mai yawan tasbihi akwai lokacin da in ka shiga wahala to Allah zai tuna da kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya gulam ihfazillaha yahfazuka ka kiyaye Allah sai Allah ma ya kiyaye ka yace kuma ka tuna da Allah firraka lokacin da kake cikin jin dadi ya arifka fi shidda lokacin da ka shiga wahala shi kuma Allah zai tuna da kai mu tuna da Allah lokacin da muke cikin sauki kada sai lokacin da muka ga wahala ne kafin mu tuna da Allah abinda ya zama daidai cikin darasin mu Allah ya ba mu lada ya samu aiki da shi kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh